نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يمتشن أصبرني 21 ga watan Jumadal Ula, Hijira Annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na shekara 1435, daidai da 22 ga watan March shekara ta 2014. Wannan shine cassette na 7 daga cikin jeren giyar kasusuwan karshen karatun fiqh sirah, wallafan babban malami al-ustad Dr. Zaid ibn Abdul Karim Zaid, Allah madaukakin sarki ya saka mishi alkhairi. Waɗannan karatutuka na murya da na hotuna gabaki ɗayan su mallakar makarantar Darul Hadith Salafiya ne, wanda yake nan Zaria a Nigeria. Ba a halasta mu kowane mutum ba a matsayin shi na mutum ɗaya ko kungiya ya juya ko ya sarrafa waɗannan ainihin wato kasusuwa ta kowace hanya ta al'ada ko lantarki ba tare da izini rubutacce daga wannan cibiya ba. Yan jama'a masu bin wannan karatu ba su manta ba, muna cikin karatun wannan littafi, mun kai ƙarshen inda malam ya ainihin yi magana game da fiqhu sira fi gazwati mu'ta, fiqhun da ke cikin sira Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama, dangane da ainihin wato wannan yaki na gazwati mu'ta. Yanzu za mu tashi kai tsaye a al-faslu sabi', inda malam ya ce fiqhu sirati min fathi makkata ila wafatir rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Fiqhu sira, fiqhun da ke cikin sira Annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama, daga sanda akai fathu makka, ma'ana daga shekara ta 8 kenan bayan hijira Annabi sallallahu alaihi wasallama, ila wafatir rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama, har zuwa rasuwan manzon Allah, ya da amincin Allah su tabbata a gare shi. Wata takawwalu min, wannan fasali yana dauke da abubuwa masu zuwa kamar haka: tamhidun, akwai shimfida, sannan akwai al-mabhasul awwal, wato kaman a ce bincike na farko game da fiqhu sirati fi fathi makka, fiqhun sira a cikin fathu makka, sai kuma al-mabhasus thani, bincike na biyu, fi fiqhi sira fi gazwati hunain wa hisar taif, fiqhun da ke cikin sira a lokacin da aka yi yakin hunain da kuma hisar na ainihin taif, sai kuma al-mabasu thalith, fiqhu sirati fi gazwati tabuk, fiqhun da ke cikin sira ta ainihin wato yakin tabuka, sai kuma al-mabasu rabi', mala yace fiqhu sira fi hajjatil wada', fiqhun da ke cikin sira Annabi sallallahu alaihi wasallama ainihin game da aikin hajjin da aka fasin da suna hajjin bankwana, hajjatil wada', sai kuma al-mabasu khamis, fiqhu sirati fi harifati wafatir rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama, fiqhun da ke cikin sira dangane da mas'ala ta rasuwar Annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama. Waɗannan su ne abubuwan da wannan fasli na 7 yake ɗauke da su. A daga ta sai malam yace tamhidu, shimfida, tahaddathtu fil fasli sabiq an fiqhi sirati min sulhil hudaybiya ila nihayati gazwati mu'ta, yace a faslin da ya gabata in ji malam ainihin wato Professor Zaid, na yi bayani, na fitar da fiqhu da ke cikin sira Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama tun daga ainihin sulhu Hudaybiya zuwa yaƙin Mu'ta, wallati tumathilu halaqatan min halaqati sirar nabawiyya, wanda waɗannan ahdath din, waɗannan abubuwan da suka faru a waɗannan lokuta, suna ɗaya daga cikin wato zango, daga cikin zangonni na sira Annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama. Tabda'u bi iqbalil arab, wannan zango yana farawa daga lokacin da Larabawa suka tinkari ala dukhulil islam, suka tinkari shiga musulunci, ba da sulhul hudaybiya, bayan sulhul hudaybiya ila nihayati gazwati mu'ta, zuwa ƙarshen yakin mu'ta, wallati tumathilu bidayatil ihtiqaq bil qaba'il kharij al jaziratil arabiyya, wanda shi kuma yakin mu'ta yana nuna lokacin da aka fara samun cakuɗeɗeniya tsakanin Larabawa musulmai da waɗanda ba Larabawa ba ba kuma musulmai ba musamman a wajen Jazirat Arab wa bidayatil liqa'i bir Rum wal Furs da kuma farkon karo da aka fara sani tsakanin aka fara samu tsakanin musulmai da mutanen Rumawa da Farisawa alladaini kana yumassilani alquwwatayn alkabiratayn wanda sune a matsayin wato wanda suka fi kowa karfin soja super powers guda biyu fi zalikal waqt a wannan zamani wa fi hadha alfasl malan zaid yace a wannan fasli na bakwai alladhi yabda'u ma'a fathi makka wanda za a fara tun daga fathu makka wa dukhulin nasi fi dinillahi da kuma shigan mutane cikin addinin Allah afwajan tawaga na jama'a jama'a wa amrullahi subhanahu wa ta'ala li nabiyhi bil ikthari min al-istighfar da kuma umarnin da Allah madaukin sarki yau ma'aikin Allah alayhi salawatu llahi wa salamuhu akan cewa ya yawaita istighfari isti'dadan lidunuwil ajl dan shirya wa kusantowa ajalin shi na rasuwa fi hadhihi al-marhala allati tu'tabaru tajan ala ra'si ad-da'wati al-islamiyya a cikin wannan zamani cikin wannan yanayi na ainihin wato wanda ake ganin shi a matsayin wani kambi ne akan da'awar musulunci kamar da'awar musulunci ta kusa kaiwa inda ake so ta kai ta kusa ta tsaya da kafarta daular musulunci ta kafa har an sa mata kambin sarauta akan kanta haisu fatahar rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama makkata yayin da zamu tarar da cewa ma'aikin Allah ya ci makka da yaki ta zama kasan musulunci wa ma jawaraha da abubuwan da ke kusa da ita ka ta'if kamar birnin ta'ifa wa wasala liqa'ahu kharij al-jaziratil arabiyya kuma sannan ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama ya ci gaba da kokarin shi ne da musulunci a wajen Jaziratul Arab fi gazwati tabuk a yakin ainihin wato tabuka thumma hajjuhu bin nasi da kuma aikin hajjin da yayi tare da mutane hajjatul wada'i wanda shine aikin hajjin nan da aka fi sani da suna hajjin bankwana thumma wafatuhu alaihi afdalus salati wa atammit taslim sannan sai kuma bayani game da waqi'a ta rasuwa annabi sallallahu alaihi wasallama wa hadha ma sayakunu majalid dirasa fi hadha alfasli wufqa almabahisi attaliya wannan shine dabdalar da za a yi magana akan ta a wannan mabhasi a wannan fasli in jimalan bisa waɗannan mabahis masu zuwa to wannan shine tamhid din da yace zai mana shimfida ce game da me ya faru a baya mun ji abin da ya faru a baya sannan kuma me zai faru a nan gaba shine magana akan fathu makka magana akan tabuka hunain ta'ifa da kuma ainihin wato hadisa ta rasuwa annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama kowanne daga cikin waɗannan qadiyya qabaya din malamin zai bi su ya fitar mana da fiqhun da ke karkashin su kamar al'ada shi bayan ya takaita mana bayani akan menene abin da ya faru ina fata mun gane wannan da kai ɗaya sai malai ya ce al-mabhasul awwal wato bincike na daya fiqhu sirati fi fathi makka fiqhun da ke cikin sira ta ainihin buɗe garin makka buɗe garin makka wato al-fathu ya zama wato wata lahza ce fariqa wani turning point ne wato wata qadiyya ce wacce canza gaba ɗaya alƙalmar lissafi game da tarihin musulunci dukkan abubuwan da suka faru a baya futuhat da intisarat sai suka zama ashe ba wasu abubuwan mamaki bane idan an kwatanta su da abin da ya faru na fathu makka da haka aka waye gari ma ya zama sunan yanka ne ga shi wannan fathu din da zaran an ce al-fathu to kawai hankali sai ya kai kan fathu makka da cewa kafin shi an yi wasu futuhat musulmai sun ci nasara a wasu wurare kuma shi ne ma fassara mafi inganci da aka fassara suratul fath wanda aikace annabi sallallahu alaihi wasallama ya yi tamathuli da haka inna fatahna laka fathan mubina lalle mu maka budi budi babba mabayyanin budi sannan aka samu cewa malamai suna mishi lakabi da al-fathul a'zam budi mafi girma kuma har makiya musulunci kafirai daga cikin marubuta a wannan zamani namu ko zamanin da ya shude daga cikin masu da'awarsu masana ne na tarihin duniya ko al'adu ko harsuna ko masana musulunci a jami'o'i da cibiyoyin bincike na ainihin turawa suna yabawa kwarai game da tsarin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bi wajen ainihin gabatar da wannan yaki da irin strategy da ya bi da yadda ya kasance mai ahwa da rangwame da yadda ya kokarin ya ga an gujewa zubar da jini ko dibar ganima ko mai da mutane bayi al'amarin da yake so kawai ya tabbata shine kowa ya samu alherin shiga musuluncin nan kamar yadda dama duk inda musulunci ya je da sunan jihadi haka musulunci yake zuwa musulunci bai taba zuwa ta kasa da sunan bari ya je mata dammar nahum tadmira ba a kace kace da kasan irin yanda mogol suke yi irin yanda kristoci mutanen kasa ainihin spain suka yi wa musulmai a kasa ainihin wato andalus irin yanda kristoci suka yi gayya suka yi tawa kasashen musulmai a crusade wars irin abubuwan da waɗannan dai har ilawai kristocin su libiya suka yi wa musulmai a ainihin baitul maqdis da abubuwan da kuma suke yi har yanzu a kasashen musulmai da suka galabaici musulma ma'ana su idan sun je abinda suke yi shine wato lalata komai a kashe a yanka a rusa gine-gine a rusa ma'alim sakafiya a kona littafai a kona dukiya a tuge har bishiyoyi da shuka ta ainihin gona barna amma musulunci baya yin haka saboda yana da abun fadi yana da alherin da yake so ya tallata kuma fatan musulunci shine kowa ya shiga cikin wannan alherin duk wanda ya sanadiyan shigan wani cikin wannan alherin ya samu ladan yada wannan alherin da yayi daka har su da kiyayyar su din sun yaba wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan wannan khitta kamar yadda zamu zo mu ci mutane ne waɗanda suka yi shekara fiye da 20 suna gaba da shi suna kulla mishi kutun guila iri-iri da makirci da sharri yanzu ya zo da sojoji sama da 10,012 ya biyo su har cikin gidajen su da ainihin wato angwannin su sun gudu sun buya an tattaro su an zo an zaurar da su a cikin Kaaba ga su gashi yace me kuke tsammanin zan mu inda irin na kristoci ne kama su ko za a kai ɗaya bayan ɗaya ana yankawa ko a banka musu wuta gaba ɗaya ko a afka musu da sara da suka amma sai yace inhabu fa antum tulqa ku tashi ku tafi kowa an kyale shi yace bazan kara akan abin da Yusufa ya fada wa ƴan uwansa ba cewa la tasriba alaikumul yau yaghfirullahu lakum a yau babu ko muguwar magana tasrib shine ko da magana ta batanci ba wanda za a gaya ma ko gori ba za a yi wa kowa ba haka manzo Allah ya ce kowa ya ji a kyale kowa in banda wasu istisna'at da wannan kuma sai ya zama abun ya ba mutane sha'awa wanda ma bai ne shiga musuluncin ba sai ya ga to wai shi tsinan ne ne da za a yi ta mishi ahuwa ana mai rangume ana kau da kai ya ki shiga har waɗanda suka gudu suka bar garuruwan suna tunanin da su ga bayyanan musulunci gara sun koma wasu ƙauyuka da suka labari suka samu labarin abubuwan da suka faru sai suka ce ai ba tsinanu bane mu dan uwan mu ne yana tabin mu a hankali muna ta mishi fitina da masifa kuma yanzu ya samu halin da inda muka samu a kan shi da ya ga yadda zamu mishi kuma duk da haka ya kyale mu sannan saboda mutunci mu ce ba za mu ansawa sai suka ta dawo suna ta shiga shine wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja da haka babu shakka fathu makka ya cancanci wannan taken na cewa innaha lahzatun fariqa wa hiya alfathu al'a'zam wato babban budi ne da Allah madaukakin sarki yayi ainihin al'ummar ainihin wato musulmai shi yasa kuma ya zama wanda yayi musulunci kafin fatu makka baya taba zama daya da wanda yayi shi bayan fatu makka qarar Allah yake cewa la yasu minkum man anfaqa min qabl al-fathi wa qatala ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'd wa qatalu wa kullan wa'ada Allahu al-husna Allah yace ba za su taba zama iri daya ba tsakanin mutanen da suka yi musulunci suka yi jihadi suka ce da dukiyansu tun kafin fatu makka waɗannan sun fi daraja a wurin Allah fiye da waɗanda suka zo daga baya waɗannan tulaqawu da waɗanda suka musulunta bayan fatu makka zamu zo a ƙarshen ainihin wajen fitar da wannan fawaid zamu yi magana insha Allah game da hadisin la hijrata ba'da al-fath da fiqhun da ke cikin sa inda malam zai kawo mana insha Allah da haka babu bukatar yanzu mu fara magana akan shi a takeice malam ainihin wato Abdul Karim Zaid yace qala ibn al-qayyim babban malami al-imam ibn al-qayyim al-jawziya ya fada a cikin zadul mi'ad yace faslun fil fathi. Faslun fil fathi al'azam, fasli dake magana game da budi mafi girma. Allazi a'azza Allahu bihi dinahu wa rasulahu, wanda Allah madaukakin sarki ya daukaka addinin sa ya kuma daukaka manzon sa da wannan fathu din. Wa jundahu, da kuma sojojin Allah musulmai kenan. Wa hizbahu al-amin, da kuma tawaga Allah wata ke cikin aminci. Yace wastanqadha bihi baladahu, wannan fathu din kuma wanda Allah ya ainihin wato tseratar da garin nan na Allah shine Makka. Wa baitahu, da dakin nan na Allah shine dakin Ka'aba. Alladhi ja'alahu hudan lil alamina, wanda wannan daki Allah ya sanya ya zama shiriya ga gaba dayan halittu. Min aidil kuffari wal mushrikina, wannan daki ko wannan fatu Allah ya sa ya zama sanadiyar shiriya ga ainihin wato dukkanin halittu daga kafirci, daga hannun kafirci da maguzanci. Wa huwa al-fathu alladhi istabshara bihi ahlu as-sama'i. Malam Ibn al-Qayyim yace wannan cin nasara, nasara ce wanda mutanen sama, ahlu as-sama'i sune mala'iku kenan, suka yi majunansu al-bushir da shi. Wato sanda abun ya faru, mala'iku isu sai da suka dinga yi junansu ainihin al-bushir, suna ainihin ambata abun ashe kaza ya faru. To alhamdulillah, alhamdulillah, bushara majuna. Wa darab duribat atnabu azhi, wa darabat atnabu atnabu azhi ala manakibul jawza, ya zama kuma wato labarin ainihin wannan budi da ya samu an buga shi ya kai ko ina, an ji wato amal labarin ya kai har duk inda ake nema, shine kinaya ce manakibul jawza, kamar su ce ya kai ko ina, ya shiga kowane lungu ko ina, sai da aka ji labarin halin da mazanan Makka suka samu kansu na Allah ya taimake su, addinin musulunci ya shiga kasar su ko ina duniya, sai da aka ji wannan labarin. Wada khalan nasu fi dinillahi afwaja, mutane suka shiga cikin addinin Allah kungiya kungiya, tawaga tawaga. Wa ashraqa bihi wajhul ard diya'an wa ibtihaja, sannan fuskar ainihin kasa tayi haske saboda haskakawa da ainihin annuri da wannan fathu ya kawo musulmai madu duniya. Kharaja lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bi kataibul islam, manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya fita da rundunonin, da ainihin rundunoni na musulunci. Wa junudur rahman, da sojojin Allah sanata 80 li asharin madina min ramadan, ya fita a cikin shekara ta 8 bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam, kwanaki 10 na ramadan na wannan shekara. Wannan magana duka mala ya dauko daga cikin zadul ma'ad a cikin juz'i na 3 shafi na 390 da ainihin hudu. Ina fata mun gane wannan. To wannan magana yayi muqaddima da ita ne, da aka sai yace wa kana sababu hadzal fathi naqd quraish al ahd alladhi waqa'a fil hudaybiya, dalilin wannan fathu, wannan cin nasara, fathu Makka, shine quraishawa ne suka warware alƙawarin da aka rubuta a sulh hudaybiya. Za a itinawa a baya an yi magana game da sulh hudaybiya da abubuwan da suka faru, da irin ainihin wato yadda mutanen Makka suka ga kaman sun samu lagu, bari su faɗi duk abin da suka ga dama shi za a rubuta. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma saboda hakurin shi da dauriya da iya ainihin wato da'awa da kuma aiki da yake da wahayi, duk abin da suka sha rubuta sai ce ya ji. Wasu sahabbai suna ganin kamar hakan cin mutunci ne ga musulunci. Umar yana cewa ba mu ke da gaskiya ba, Abubakar yana jan rigarsa yana cewa ka kyale shi, shi Allah yayi wahayi, shi ya san abin da Allah yake nufi da ma'ana ayoyin nan. Ya manzo Allah, ba ka ce kayan farkin ka gama muna shiga Makka ba? Yace na ce muku wannan shekara, ai ban ce muku wannan shekara ba. Sahabbai hankalin sai ya tashi, musamman matasa masu dumin kirji da ainihin hamasa. To wannan abubuwan da ake rubuta, aka rubuta, ake ganin kaman kaskanci ne ga musulunci, sune suka zama kuma sanadiyar wannan daukaka. Allah cikin hikimarsa yakan kawo musulmai dama nasara ne ba ta inda suke tsammani ba. Za mu zo mu ji wannan a wajen fitar da fiqh. Kai dai fasda bima tu'mar, abinda aka ce kai ka sa gaba kai tin shi, ka kuma zama kana da yaqini game da cewa lalle nasara tana nan, Allah sai ya ba addinin shi nasara, kai abinda aka ce kai. Wannan idan mutun yayi haka Allah zai taimake shi, shine ma'anar lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinuna, duk sanda mutane suka yi hakuri hakuri shine su daure duk abin da Allah ya ce su yi su yi shi yadda Allah ya ce ai tun daga ibadoji da mu'amaloli da ainihin qurba neman kusanci zuwa ga Allah da takitaken da'awa da ainihin wato hulɗa da mutane waɗanda suke ciki ko wajen musulunci duka kai shi bisa ka'ida ta hakuri bisa juriya bisa ainihin da al-akhd bil asbab sannan wa kanu bi ayatina yuqin kuma kai yaqini da cewa duk abin da Allah ya faɗa gaskiya ne duk alƙawuran da Allah ya zai taimaki musulunci gaskiya ne duk alƙawuran da Allah ya cewa zai jarabci musulmai gaskiya ne idan mutane suka yi haka sai Allah ya ba su nasara ba ta inda suke tsammani ba da haka haka yi wa sahabbai da Annabi sallallahu alaihi wasallama mutanen Makka suka kare alƙawari kuma kare alƙawarin nan sun ba su suka kare alƙawarin ba sun taimaki masu kare alƙawari kamar yadda zamu ji kuma kafirai ne aka kashe ba wai musulmai ba amma wani zama sanadiyar daukakan musulunci tsarkiya tabbata ga Allah to yaya abin ya faru sai malai ya ce fa innahu kana qad waqa ash-shartu annahu man ahabba an yadkhula fi aqdi rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama wa adihi fa'ala a cikin bunud a cikin wato niqat wadanda aka rubuta a cikin ka'idojin da aka yi zartar da sulhu da biya a kansu akwai cewa wanda ya ga dama daga cikin kabilan Larabawa zai shiga cikin alƙawarin Annabi sallallahu alaihi wasallama da bangaren manzo Allah sallallahu alaihi wasallama domin yanzu bangarori ne guda biyu bangaren manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da bangaren Quraishawa to cewa wanda ya ga dama zai shiga bangaren Annabi sallallahu alaihi wasallama to ya shiga kuma in ya shiga duk abin da ya lazimci Annabi sallallahu alaihi wasallama shi ma ya lazimci shi duk abin da ya lazimci sahabbai ya lazimci shi na amana da kariya da kuma rashin yin yaki shekara 10 misali wanda kuma ya ga dama wa man ahabba an yadkhula fi aqd quraishin wa ahadihim fa'ala wanda kuma ya ga dama ya shiga cikin bangaren quraishawa shi ma yana da dama ya haka daga cikin kabilan larabawa fa dakhalat banu bakrin fi aqd quraish sai wasu kabilan larabawa masu na banu bakar ibn wa'il kenan sai suka shiga cikin alƙawarin quraishawa wa ahadihim da kuma ainihin wato suka shiga cikin kullun Quraishawa a hadin da alƙawarin su wa dakhalat Khuza'atu ita kuma kabilan Khuza'a ta shiga fi aqdi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wa ahdi cikin alƙawari da kullun Annabi sallallahu alaihi wasallama ma'ana sun zama yanzu sun yi alliance kenan wannan sun yi alliance da Annabi sallallahu alaihi wasallama wannan kuma sun yi alliance da Quraishawa wato sun shiga cikin tawaga saka duk abin da ya lazimci Quraishawa a cikin wannan bunud din a cikin wannan alƙawarin ya lazimci su duk abin da ke kan Qurayshawa na alƙawari da kariya yana kansu haka su ma waɗannan wanda suka goyi baya ko suka shiga cikin tawagar ainihin wato sulhun suka marawa Annabi sallallahu alaihi wasallam baya to bayan faruwan wannan wa kana baina bani bakrin wa quza'a hurubun wa sarat waɗannan jama'a banu bakr ibn wa'il da quza'atu sun kasance a jahiliya a tsakankanin su akwai hurub yaƙe yaƙe wasarat da kuma daukar fansa kun san larabawa a jahiliya sun kasance suna cikin bala'i da yawan yaƙe-yaƙe zubar da jini ba wani abu bane a wurin su akan dalilai mafiya ban dariya ko takaici akan karta kawai ko caca ko kwado ko gasan tseren raƙuma ko wani abu sai a shekara da shekaru ana fada ana yaƙi ana kisa akan musu kawai musu in wani ya ce wallahi ba za ka iya da wani ba sai ya ce shi kuma sai ya iya ci sai ya je ya kashe shi su ma yan uwansu su kashe wannan yan uwansu su kashe wannan a zo zaman sulhu ya kiyuwa an ta yin waɗannan kai a jahiliya an samu wanda suka kashe wanda ya kashe sarkin shi ma'ana dan uwan matar shi kenan akwai wanda ya kashe misali kanin mahaifiyar shi saboda an kashe kanin shi kuma daga cikin kabilar su mahaifiyar ne wani ya kashe mishi kanin nashi kuma in an musu kisa za su duba kawai wane ne suke gani tsaran dan uwansu a wajen daraja da jarunta da arziki da karama za su ce kawai shi za ba su kashe da haka da ya duba ya ga babu wanda ya cancanci irin wannan karama kamar kanin mahaifiyar shi kawai je kashe shi kuma uwar tana gani bai zai ce kawai ta yi hakuri ya duba ya ga ba wanda ya cancanci dan uwan shi ne kawai sai wannan da haka ba matsala ta yi hakuri akwai wanda matar shi ta ce mishi wallahi kai kana ƙaryar rigima ne ka san yan uwana wallahi sun fika hakan ta fada shine yafi da je tsogale yan uwana ta fada har ya kashe ɗaya daga cikin yan uwanta akai ta yaki shekara da shekaru
akwai Muhallal Ibn Rabi'a wanda sai ta kawo mata in ya shigo garin su da yara bin shi suke suna jifan shi ruwa suna koran shi suna cewa ya zama irin abin da yake cewa mai farar kafa mai yake wato suna canfa shi saboda irin bala'in yakin da ya jawo musu an kashe dan uwan shi aka ce ayi hakuri a sulhu yace sam sulhu ba zai yi ba yayi ta diban mutane ana ta kashe su aka kashe musu kusan duk mazajin su da iyayen su da aka dinda suka ganshi jifa kawai suke suna tsine mai albarka saboda bala'in da ya jawo musu in an zo za a zama sulhu na ka ce to a kirga mun kashe muku mutun kaza kuma kun kashe mana mutun kaza da haka yanzu mun biyo ku mutun kaza ku ba da diyarsu sai wani ya tsalle ya ce to aya cikin mutane akwai wanda diyar shi ta fara kumi 10,000 akwai wanda ma babu diya akan shi kawai sai dai jini da haka in dai kuna so sai ku ba mu wane da wane da wane yanzu nan mu yanka su shikenan ku rata lafa sai wani ya tashi kawai sai ya tsara kan wannan shikenan sai rikice da wadanni haka suke irin wannan rayuwa amma Allah cikin hikimarsa sai kimsa musu wani tsari na ainihin addini ragowa addinin Annabi Ibrahim da Isma'il shine cewa suna da lokaci da wuri wanda ba a yaki a lokacin shine harami da kuma watannin haramci din inda ba dan waɗannan watannin ba a jahiliya gaba ɗaya rayuwa tsayawa za ta yi saboda wani daga nan zuwa bakin kiki ba zai iya zuwa ba yana tsoron za a kashe shi dan haka ba za a yi kasuwanci ba ba za a yi tafiye-tafiye ba ba za a sada zumunci ba ba za a yi komai ba kowa zai ta kuya ne kawai a cikin lungun angosu saboda tsoron in ya fita akwai masu jiran su dauki fansar jini haka suke wannan rayuwa idan Allah ya miske musu gori cewa awalam yaro anna ja'alna lahum haraman aminan ba sa ganin mun sanya musu wani wato wuri mai alfarma amintacce wa yutakhattafun nasu min hauli amma a gefen wajen kidnapping mutane yake kama mutane yake ana yanka su ana kashe su daga sai a wannan watannin ne kawai kowa zai saki jiki ya kama yawo a cikin ƙasa ta kasuwanci ko ziyara ko harkar rayuwar shi ko farauta ko kuma a wannan wuri da ake cewa Makka a lokacin idan mutum ya samu ainihin halin shiga Makka shikenan da shi da dukiyarsa da jinin shi sun amintu wannan rayuwar suke musulunci ya kawo musu wannan alherin da amincin to a lokacin da wannan abin ya faru suna nan suna tuna da irin wancan magulancin da suke akai dan ko a Madina akwai randa ainihin wato mutanen Aus da Khazraj suka kusa su debo makamai su koma yaki sai da Allah ya musu kashedi cewa ya allazina amanu in minane subhanallah in tutiu allazina utul kitaba min qablikum yarduukum ba'da imanikum kafirin ko in za ku biye ma wadanda aka bai wa littafi kafin ku za su mai da ku kafirai bayan da kun imani saboda yahudawa ne suka fara zuga cewa kai yanzu wai Muhammad ya ga mai da kai kai da wani wani fa da ya kashe wanan ka da wanan ka da wanan ka wani yanzu ana ganin ku sahu daya anguwa daya cin abinci wuri daya wai ku kun zama yan uwa wani na addini wannan da zai sa mutane su kashe maka yan uwa kai da su sai su zaga masa fada wancan haka shikenan sai hamiyya ta jahiliya ta motsa har aka nemi a dubu makamai a ci gaba da yaki shine Allah ya musu wannan kashe da cewa in tuti'u fariqan min allazina utul kitaba yarduukum ba'da imanikum kafirin na fata mun gane wannan to haka waɗannan suka kasance suna da wannan irin jinaya da suka wujunansu a jahiliya akwai jini da ake bi juna bashi kowa ya tarabbasu bil akhar yana jira ya samu bigire wanda zai rama abinda dan uwan ya mishi dan haka falamma kanatul hudna da aka samu wannan wato aje makami hudna shine an samu wato ceasefire an ce kowa ya aje makaman shi ayi zaman lafiya sulhu خرج نوفل بن معاوية الديلي من بني بكر في نفر من قومه سيوانا متمي سنة نوفل بن معاوية الديلي يفتا تكسكين بنو بكر شير وسن جماعة تاشي حتى بيتو خزاع سكا جي سكا أوكام خزاع وهم على ماء لهم سكما خزاع دن سنة باكين ونروا ناسو يقال له الوطير وان دا يكي تمشي الوطير أكاس مالا يكي الوطيرو ويعرف اليوم بالوتائر اي ان انا تشي ما ورن وتائر ني ويقال انا تشوا الوتراني وهما شعباني جنوب غربي مكه وس اينهن واتو قززبين ن روا وند سكي كودو مسو يمچن مكه وقيلا وس مسن تشي هو ماء لخزاء ون روا ني ن بنو خزاء ويقو اسفل مكه ينا نن قسا د مكه ونن مغا تا تشي المعالم الاثيره في السنه والسيره a shafi na 295 ta sama sai ya ce fa tatalu sai suka auka musu da fada da sara wa amadat quraishun bani bakrin bis salah quraishawa sai suka baiwa abokan wato alliance din su banu bakr sai suka ba su makamai asakali wa qatala ba'dhum ma'ahum laylan fi khufya kuma wasu ma daga cikin quraishawa suka je suka shiga cikin yakin akai yakin a cikin dare khufyatan cikin rudani ma'ana suna yi da tsoro cewa bai fa kamata mu wannan yakin ba kai mun jawo bala'i ba saboda wurin harami ne na Makka sannan kuma waɗannan mutanen suna cikin alƙawarin ba za a yaki da su ba sun kare alfarma iri iri sun bada aran makamai sun bada aran sojoji sun bada dama an yi yaki a cikin harami da mutanen da suke ƙarƙashin alfarma Hudna ma'ana su ma abun shine ma'anan fi khufyati cikin tsoro da tashin hankali suka je suka yakin amma saboda jur'a ta kafiri ta ainihin wato kokarin yin zalunci wal kafiruna humu zalimu suna ji a jikin su cewa wannan abun bai kamata su yi shi ba amma suka yi taurin hali suka je suka auka suka yi ta wannan bala'i da aka ji labari a kasashen Larabawa as-sadma sai kowa ya shiga cikin shock kowa ya shiga cikin tashin hankali yace kai ka ji abin da ya faru kuwa zubar da jini a cikin harami duk da jahiliya ne suna girmama wurin sosai duba irin girmamawar da suka yi ma wurin tun zuwan waɗancan masu sojoji masu giwaye Abu Talibin me yace musu yace ku bani raƙuma na ni ne mai gidan raƙuman nan wannan ɗaki kuma akwai mai gidan shi zai kare shi ba ruwan mu sai kuma kan duwatsu suka tsaya abin su kawai suka yi folding arms suna jira su ga abin da zai faru saboda aqida su sun san cewa Allah zai kare Allah da suke shirka sun san zai kare to haka anan ma hankalin kowa sai ya tashi cewa gaskiya abin da aka yi ya kai matuƙa wajen zama alkabai tun a jahiliya kenan fa jama'a shikenan mala yace undur al-qasalani ka duba al-mawahib al-ladunniya na al-imam al-qasalani a juz'i na 1 shafi na 561 zuwa 562 shikenan fa kharaja amr ibn salim al-khuzai fi 40 rakiban min khuza'a hatta qadimu ala rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yujirinu shikenan sai daya daga cikin khuza'awa shugabannin su nan da nan sai suka fita suka hau ababan hawan su su 40 suka je suka gaya ma annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ga abin da ya faru yujirunahu suna neman ya makwabce su ma'ana ya kare su suna neman ya ba su kariya billazi asabahum sakamakon abin da ya faru da su wayastanfirunahu suna neman da ya fito dan a zo a dau fansa fa qala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama nusirta ya amr ibn salim sai manzon Allah ya ce mashi an taimake ka za a taimake ka amr dan salim babu komai an amsa bukatarka sabai ma mamaki suka dinga yi saboda manzon Allah bai tsaya wata wata ba kawai saboda wannan shine kaidar sulhun da aka yi ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya cika musu nasu kaidojin sulhu domin har mutane sun taho sun musulunta suna kuka manzon Allah ya ce ba zan ci amana sulhun da aka yi ba ballan zama da tijan banza ba ku koma domin a cikin sulhun akwai cewa duk wanda ya taho daga Makka ya zo Madina cewa ya musulunta zaka dawo mana da shi suna tinkahu eh Suhail dan Amr a lokacin yana kafiri shine wakilin Arna yana hura hanci yace duk wanda ya zo ya musulunta zaka dawo mana da shi saboda mu ne asali kai kuma duk wanda ya bar wurin kai dawo wajen mu ba za mu dawo da shi ba annabi yace yaji Umar suna ta mamaki ya zai a ce haka mutum ya musulunta a ce ya ta hijira a mai da shi kun kafirai su kuma ba su dawo mana da namu ba manzo Allah ya ce ba ku me naji to da haka akwai wanda suka taho din a cikin wannan dan lokacin suka zo annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce su koma wanda suka koma suka tsaya tsakanin Makka da Madina suka ce komawa ainihin wato gida din to kaga shi ya cika musu alƙawarin su su kuma suka karye wannan alƙawari dan haka yace ma ainihin wato wannan sahabi wannan mutumi Amr dan Salim ka koma kai ba ku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana shiga gida yace ma Aisha ki shirya mun kayan fada shirya mushi kayan tafiya shi kawai tace ina zaka je yace Makka ki kake ga kuwa Abubakar ya shigo ya ganta tana ta shiri tace yace mata yaya na ga kina shi tace annabi ne zai fita ina za shi yace yace kar na fada wuri kaza ne tace yace kar na fada kawai bata fada wa kowa ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana addu'a yana cewa Allah ka makantar da su kar su ji labarin mu sai mun iso daga nan annabi ya fara shi min yaumihi ya fara wannan shirin fitowa shikenan mutanen makka da suka ji abin da ya faru hankalin su ya tashi shikenan fa khalasu najiya suka kira majalisar dattawa ta kafirai aka zauna aka fara to yanzu ya za a yi gaskiya abin da wasu daga cikin mu suka yi ba su kyauta ba wannan ya saba wa kaida da aka yi kaza 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 sai aka ce to Abu Sufyan kai ka tashi ka je Madina ka je gun Annabi sallallahu alaihi wasallama ka je ka bada uzuri cewa wawayen cikin mu ne suka yi ba da sanin mu ba muna nan akan alƙawuran mu dan Allah ayi hakuri aje ba Annabi hakuri cewa hudna za ta ci gaba shine yake nan ce mana yake da nan wa qadima Abu Sufyan ila al-Madina sai Abu Sufyan ya taho nan da nan ya taho Madina li muhawalat tajdid al-ahd wa tawfiqi dan ya zo ya ainihin wato kokarin sabunta wannan alƙawari ya kuma ƙara daure shi a hanya ya gamu da waɗancan kuzawan suna dawowa ya tambaye su daga ina kuka suka ce na ruwanka to dake mutum ne mai hangen nesa sai ya dauki kashin wani raƙumi daga ciki sai ya duba ya duba yanda guda shaka sai ya ga alamar ƙwaya irin ta abincin mutanen Madina yace na rantsi da Allah daga gun Muhammadu kuke su dai ba su ce mishi komai ba tun daga nan ya ƙara shiga taitayin shi al'amari ya fara rikice mishi haka dai ya wuce ya ainihin isa Madina wa qabala ar-rasul sallallahu alaihi wasallama ya gamu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa aba alaihi manzon Allah ya kiyaye bashi abin da yake nema fa ada ila makkata wa lam yuhaqqiq ma yurid ya koma makka ba tare da ya cika abin da yake nema ba kisa tana da tsayi in ka karanta a cikin ainihin al-bidayah wa an-nihaya ko duwal al-islam na zahabi cewa da yazo ya je gun annabi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah ma ya kiyaye mishi magana yaje gun Abubakar Abubakar yace a duk abin da annabi yace shi za a yi yaje gun Umar Umar yace Umar ya mishi maganganu masu zafi an dai san Umar yaje gun wane yaje gun wane hai yaje gun Sayyidina Ali ya samu ga Sayyidina Ali a zaune ga Fatima ga Hassan yana wasa akan cinyat yace Aliyu kai ma dan uwanka magana mu har yanzu dangin ku ne fa kaza 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 yace a ni ba wani abu da zan iya yi ya dai bashi shawarwari ne yadda ya kamata ya mishi nuna mishi shi idan shi wato tsoho ne mai wayo to shi kuma yaro ne mai wayo ya mishi wato mai laya kiyayi mai zamani dan sai da sashi ya magana da daga baya da yaje makka aka ce Aliyu ya maka wayo ya sashi ce kaje masallaci kace jama'a ina neman taimakon ku kaje me za su ce yaje masallaci ya fada haka da yaje ya fada babu wanda ya kula shi da ya koma makka yaje ya ce kun ji kun je da muka yi aka ce wallahi Aliyu ya mai da kai wawa yaro ne karami ka da shekaru san yayan ka mai mai da kai wawa yace ma Fatima ki sa baki wanda ce ni kuma mace ina ruwana da haka yaki ai wannan magana ce ta maza yace to dan yaron kin nan ki ce ya sa baki mana tace wannan yaro kankani mai yana shi a ciki ya fita yaje gidan Aish wanda mata Annabi sallallahu alaihi wasallam ce yaje wato Maimuna kenan ko yaje zai zauna na'am Ramla eh Ummu Habiba na'am jazakumullahu khaira yaje zai zauna akan abin shimfiɗa da Annabi ke zama ta janye yace lafiya kuma ni ne baki a kauna ko ko shi wannan abin zaman tace abin zaman Annabi ne kai kafiri ne ba za ka zauna ba yake ke da kai yace laqad asabaki sharrun azimun ba'd yace lalle sharri mai girma ya gamu da ke bayan rabuwan mu tace mushi komai bai tai haka ya fito gwiwar shi a sanyaye ya koma makka aka tare ana jira a ji me zai kawo na rahoto ana ganin shi aka kira wato mitin na gaggawa me ya faru yace wallahi ba nasara kun ji abin da ya faru shikenan kowa cikin shi fara kuran ruwa a makka nusaitu bi ru'bi kenan go ana taimakon annabi da ma a cikin tsarin da Allah ya bashi na ainihin khasais din shi Allah na taimakon shi da sanyawa abokan gaban shi tsoro tun kafin ya taho to shikenan النبي صلى الله عليه وسلم واخذ رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم في الاستعداد لفتح مكه منزان الله يا فار شري نا اينهن واتو بودا قسم مكه وكتب حاطب بن ابي بلتعه رضي الله عنه الى اهل مكه يخبرهم بغزو الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم لهم وني صحابي سي وتا كتوبرا شيني حاطب ابن ابي بلتعه رضي الله عنه katubar da shi ne sai ya rubuta wa mutanen makkar sako yace ga munan tafi Musa annabi da sabai za mu kawo muku farmaki ya samu wata mata za ta je kasan makka ya rubuta wannan rubutu ya bata ta sa a cikin ainihin kitsan ta kitse da shi bayan tafiyar ta fattala Allah subhanahu wa ta'ala nabiyahu ala zalika sai Allah ya sanar da annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ga abinda wane ga matar kuma ga kamanninta ga hanyar da tabi nan da nan sai aka tura manyan jami'an tsaro fa ba'asa khalfal mar'ati allati hamalat alkitaba ali ibn abi talib wa zubaira wal miqdada nan da nan aka tura waɗannan hafsoshi guda uku ali ibn abi talib zubair ibn al-awwam da miqdada ibn al-aswad dukansu general general ne na soja manzo Allah ya tura su suka tarar da ita nisan wurin suka tarar da ita bai fi kama a ce tafiya daga nan zuwa Kaduna ba kaman kilomita 50 ma'ana kafin ta ce kanzil sun kawo mota suna zuwa suka ce Aliyu shine komanda yace ke baiwa Allah ba mu wasika da wane ya baki tace ba yaro ba mu wasika wata wasika kuma irin ƙaryar nan ta tsofaffi ha Aliyu yayi kaman yayi da tace ke wallahi manzo Allah ba zai ƙarya ba tunda annabi ya ce akwai wasika zama lafiya ke kai ki ba mu wasikan nan in ba ka ba za mu ja gashin ki daga nan har Madina za mu ja ki a ƙasa kamar da yake jan kara daga nan har Madina ta gare da gaske ne sai ta warware kitsanta sai ga takarda shikenan faja'u bil kitabi sai suka dawo da wannan wasika fa qala ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi sallama li hatibin ma hadha sai manzo Allah aka zo aka kira jama'a aka kira taro aka zo aka zauna a masallaci aka bude wasika Hatib ibn Abi Balta gashi ya zo ne yayi tsurutsu radiyallahu anhu aka garanta aka ce Hatib mai kenan fa atadara رضي الله عنه بأنه كان امرأ ملثقا في قريش يتي والله من ذا الله عذرنا شيني ني ا cikin قريشاوا amman na kawai nake a gefe walaysa li ahli qarabatun yahmunahu yan uwana da dukiyata ba su da wasu makusanta da zasu kare su faratu an aj'ala li yadan indahum shine na so na musu wani abin alheri wanda a dalilin shi yahmuna biha qarabati su kuma sirama mini da kare mutane na hunaka a can ma'ana kowa da yake nan muhajiri yana da ragowa awwan da ya bari a Makka saboda yana da ƴan uwa a can idan an zo an shigo Makka da yaki za su kare mishi dukiyoyin shi ni ko banda kowa dama dan cira ne shine naga bari ne wani abu wanda idan mun shiga mun ci nasara a kansu to za a ainihin wato ga nayi wani abin arziki ni ma a kare mun dukiyata ma'ana bana nufin cin amana ba treason bane shikenan a wata riwaya manzo Allah ya ce gaskiya ya faɗi gaskiya ne za Allah ya gaskata shi fa qala umar umar yace radiyallahu anhu da'ani ya rasulullah adribu unuqam sai manzo Allah ka bari in sara kan wannan munafikin fa innahu kad khana Allah wa rasuluhu wa kad nafaqa maha'inci ne ya ha'inci Allah ya ha'inci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama munafiki ne bari in sara kan shi fa afa anhu rasul sallallahu alaihi wasallama wa qala manzo Allah ya yafi mushi ya mushi ahuwa yace la alla Allah tala ala man shahida badar Allah ya leka zakatan mutanen da suka je badar qala sannan kuma Allah yace i'malu ma shi'tu duk abinda kuka da maku aikata fa kad ghafartu lakum na gafarta muku kuma ya inganta a wannan hadisi kuma ya zo a hadisai da dama kamar yadda annabi yake cewa babu wanda ainihin zai shiga wuta daga cikin su dukkanin su ya aljanna ne wurare da dama da haka wannan abin da yayi yayi ne a cikin Allah ya riga ya rangwanta mishi fa anzalallahu suratal mumtahana Allah ya saukar da surar al-mumtahana da cewa ya ayyuhal ladzina amanu la tattakhidu aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna ilayhim bil mawadda wa qad kafaru bima ja'akum min al-haqqi yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum kaza kaza hazuwa faqad dalla sawa'a as-sabil cewa ya ku wanda kuka yi imani hai sai Allah ya kira shi a cikin masu imani to ga irin wannan shine inda yan shi'a suke samun matsala sai su dauki ayoyi da hadisai da kissoshi sai su fasara su da san zuciyarsu wanda kuma mugun san zuciya ne shi annabi da abin ya faru sallallahu alaihi wasallam ga fasara da yayi amma ya tsaka ce to ka gani ka ga ma abinda sabon suke ai mun ga muku mace amana ne sanda abin ya faru a ka'idar annabi sallallahu alaihi wasallam baya barin munkari ko mun karanci shi sai yayi magana akai alal misali shine Aisha radiyallahu anha kasancewa ta babbar masoyiya ta annabi sallallahu alaihi wasallam kuma an tambaye shi wa ka fi so kai tsaye ce Aisha aka ce a cikin mazaje ce babanta yana cikin Bukhari da Muslim to wannan mata duk da kaunar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake mata da tayi laifi na magana mummuna manzo Allah bai kyale ba da ta ga Safiya tace wai ni ban ma san abin da ka gani a jikin wannan gajeran ba wallahi in ba kwashe kwashen ku na maza ba manzo Allah yace kin fadi kalmar da da za a sanya ta a ruwan teku sai ta mai da shi kamar na kwata saboda munin kalma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai kyale ta ba da aka kawo abinci kishi ya ɗebe ta ta watsar da abincin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tare yace kulu fa inna ummakum qad gharat wannan uwata ku ta samu kanta a cikin kishi ko sai yace kuma sai ta biya kwanan qas'atun bi qas'atin fa'amun bi fa'amin tunda kwanan ya fashe sai kin biya amma abinci tunda an tare babu komai kaga duk waɗannan sai da ya mata tsawa akai ya hukunta ta amma lokacin da ya fita da dare ya tafi baqi'a zai yi musu addu'a Allah ya mishi wahayi ya je ma musulmai da ke kwanta a baqi'a addu'a dai je yana wannan addu'a shike Aisha dabi'a irin ta mace sai ta tsammanci ko zai fita ne da dare ya je ɗakin wata mata sai kawai ta tashi tana leƙe-leƙe tana bin shi duk inda ya tana laba tana bin shi har ya je ta laɓe a bakin baqi'a shi kuma yana ciki ya gama addu'a kafin ya fito ta rugo da gudu ta dawo ta riga shi dawo yana zuwa da ya kwanta kusa da sai ya ji tana haki tana gasping sai ya ce me ya faru kai na ne yake ciwo ji a faɗa min gaskiya ko kuma Allah zai wahayi tona miki asiri sai ko ta faɗi gaskiya ta ce ai na ji ka fita ne sai na ɗauka kaza 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 sai murmushi ce kin me matsala kin in ba kike mutuwa ni zan miki wanka da sallah ba kaga sai bai dauki abin a matsayin laifi yace to ke ni kin mai da ni wato mace amana kina ganin ma zan yi miji kaza ko amma in shi a haka suke fassara wannan wajen tijanin samawi to be specific a cikin ɗaya daga cikin tafan shi da akuna ma sadiki nan ba na manta ba yace wannan daga cikin cin amanar da Aisha take zargin Annabi da shi sallallahu alaihi wasallam to yanzu kaga ya lazimta wa Annabi fassarar da ba haka Annabi fassara qadiyar ba kenan shi yanzu ya fi Annabi fahimta abin kenan shi ne lazimin magana to da haka suke saboda suna da mugun nufi to duk abin da suke gani da mugun ido suke ganin shi yanzu irin wannan kai da a ce wannan hatibu din wani ne daga cikin mutanen da ƴan shi'a suka nasaba gaba da shi a ce Umar ne yayi wannan abin ko Abu Huraira ko Muawiya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ai da irin tafan da za a yi na sharhin wannan magana Allah kadai sai ya yi da an yi capitalizing akai amma sai zama wani ne can wanda ba dan siyasa ba don daman su ƴan siyasa addini ne su ƴan shi'a duk wanda kaji suna ciwo kwalashi cikin mai mutunci to kalla da kyau za ka ɗan siyasa ne a cikin sahabbai wanda duk bai siyasa ba ruwansu da shi ko da ɓangaren ahlul bayt yake ba ruwansu da shi ina mata mun gane wannan da haka har anan sai Allah ya kira wannan mutumin Hatibu a cikin tawagan musulmai muminai ya ce ya ayyuhal ladzina amanu bai ce mishi ya ayyuhal ladzina nafaqu ba sai ya kira shi da suna mumini domin aya kowa ya san kai da taso kane akan shi da shi da sauran musulmai waɗanda watakila za su yi haka wata rana Allah ya hane su cewa kar ku riƙe abokan gaba na kafirai kuma abokan gabanku a matsayin masoya har kuna ainihin wato wurga musu wani abu na ƙauna kuna nufatar su da ƙauna kuna nufatar su da wani alherin da wai kuna ganin za su paying back da alheri bayan sun kafirce da abin da Allah ya saukar na ainihin gaskiya da sauransu Allah ya musulmai wannan tsawar shikenan wannan qadiya ta Hatib ibn Abi Balta ta kare akwai irin wannan qadaya da suka faru jama'a da sahabbai irin wannan na Hatibu ka gani gashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana karar babu matsala haka Usman da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce mishi ma darra Usmanu ma fa'ala ba'da al-yawm babu abin da ya cutar da Usman daga yau duk abin da ya aikata kaga yanzu shi Hatibu anan kuskure yayi amma sai zan mishi falala irin ma'i zina yayi aka mishi haddi ya zama mishi falala irin wannan mata al-ghamidiyya da aka mata haddi ta zama tana da wata falla da Annabi ya ce tuba da tayi sai an raba wa iyalai 70 sai ta ragu kuma ita kadai saboda girman daraja tuba da tayi kaga haka yakan faru gare su na dan adanci amma da yake Allah ya riga ya sanya sun zama afdalul ajiyar wato best generation bayan na annabawa a cikin duniyar nan sai Allah mai musu da abin sai da madaukaka wata rana Annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda Muslim ya ruwaito wani ya ce mishi ya manzo Allah kakan yi kushi har sai ka fada mutum bakan magana ko ka tsine mishi sai ya ce ai na roki Allah na ce ya Allah ni ma dan adam ne kamar kowa idan ne fushi na tsinewa wani ko nan fada mishi bakan magana Allah kamar ita ta zama daraja gare shi kuma Allah ya anshi wannan addu'a daga ko ka ji wani sahabi annabi ya ce mishi kaza wata magana take nuna alama annabi ya fushi da abin da yayi to wannan ana fasara ta matsayi ta ma daraja ce gare shi saboda wannan hadisi hadisin na cikin sahih muslim kama duk waɗannan falalolin ɗan shi'a sun riga sun makance daga su saboda ko dai tsabaragen jahilci da suke fama da shi wanda ina ganin shi ne dalili mafi girma domin har malaman su karatu suke daga jaridu na Hausa ko na Turanci ko abinda aka fassaro daga Iran aka musu balantana kuma dangin mujahilai waɗanda kawai dama ya himuna ne filwudiyan iska ce kawai take yawo da kansu kamar kara duk wanda ya rike ko ya makale anan zai makale yadda ka sanar da nan nafi wata da ake wurgawa wannan ta makale a cikin wata bishiya wannan ta fada kwata wannan masu jari gola su dauka kowa da gargadan abinda Allah ya kaddara mata shi zata samu kanta a ciki ko to haka jahilan kasan mu suke zama suna yawo ne kawai zaka ba su uzuri wani ya samu kanshi a cikin shi'a wani a boko haram wani a tijjaniya wani a qadiriya wani a qalaqatu wani ma baya komai duniya kawai yake bautawa ya zama maddi ya zama materialist saboda gargadan inda ya samu kanshi ne kawai galibi har za a dasa mishi wannan gaba da wannan aqida da wannan bata ya samu kanshi ya dilmi a cikin ta bai ma santa ba balantana ya sa aka santa da dama daga cikin wanda suke shi'a in ba yanzu da al'amari bayyana sosai ba akwai abin da an ce musu shi'a ne suke ƙarya ne saboda tashma izu minhu alqulub an ce musu shi'a suna cewa kaza ko suna aikata kaza suke ƙarya ne haka dama daga cikin masu fada riƙon sufayi to waɗannan kaga jahili ne waɗanda abin a tausaya musu ne a ci gaba da musu wa'azi da nasiha da ainihin tunatarwa da addu'a Allah ya shirye su galibin su ba batattu ne zindiƙai ba a batattu ne kawai jahilai su malaman ne suke yi ala bayyinatin min amrihim sun san abin da suke samu na duniya da daukaka shi suke wa ba sa nufin Allah da wannan addinai domin Allah bai so ka da irin wannan addinai ba ina fata mun gane wannan to a takeice wannan shine abin da ya faru har zuwa nan ana cikin wannan harka shikenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada sanarwa cewa kowa ya shirya za a fita wa kharaja rasulullahi sallallahu alaihi wasallama min almadinati fi ashrati alafin manzon Allah ya fita daga Madina a cikin sojoji runduna 10,000 falaki fi tariqin al-Abbas ibn Abd al-Muttalib radiyallahu anhu kharaja min makkata muhajiran bi ahli wa iyali sai manzon Allah ya gamu da babbansa Abbas dan Abd al-Muttalib ya fito daga Makka da iyalan shi gaba daya da mutanen gidan shi zai yi hijira wa kad kana qabla zalika muqiman bi Makka da tan ya zauna a Makka ne ala siqayatihi yana aikin shayar da ruwa ga masu zuwa aikin haji shine wato ministan shayar da ruwa ranar tarwiya wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama anhu radi manzo Allah yana mai yarda da wannan abu da Abbas yake san Abbas bai bayyana musuluncin shi da wuri ba amma tun a da yana goyen bayan Annabi sallallahu alaihi wasallama akan abin da manzo Allah yake yayi shekka isharar cewa lokacin da Nuqaba suka zo wato wakilai daga Madina akan cewa tunda mutanen Makka sun ki yadda kai addinin nan na Allah ka taho ka zo kai a wajen mu to zaman da aka yi na wannan meeting din na farko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin dare ya fita dan mutanen Makka ba za su bari a meeting din ba idan sun sani yaje ya gamu da waɗannan mutanen Madina a wani wuri a koye to Abbas ne ya raka shi wannan da tijan Abbas shi ya raka Annabi sallallahu alaihi wasallam da makamin shi yaje ya tsaya har manzo Allah ya gama wannan shawarwari da mutanen Madina ya dawo da shi a gida aga in bai da abin da Annabi yake kai ba ba zai yi haka ba in babu aminci akan shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai daraka shi ba domin kaddara inda wani daga cikin sauran kafirai ya raka Annabi sallallahu alaihi wasallam shikenan ya an yi shuka idan makwarwa suna cikin mutanen zai maza ya je ya gaya ma kafiran Makka su taho su kama ko kuma ya aika shi ya tsare ya ce a zo ga sunan a waje kaza amma da Abbas bai haka ba to haka kullun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana bin shi a hankali ya bar shi ya ci gaba da wannan aiki na istiqaya na shayar da ruwa domin dama gadan gidansa ina fata mun gane wannan to a hanya sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ganshi ya taho hijira manzo Allah ya farin ciki ya ji dadi da Allah ya shirye shi zuwa ga musulunci umdur ibn kathirin ka duba albidayatu wan nihayatu ibn kathir a cikin mujalladi na 4 shafi na 287 ina fata mun gane wannan ولما انتهى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم الى مر الظهراء yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kai wani waje da ake cewa marrul zahran a kasa mala yace wadun fahlu wani kwazazzabo ne mai girma min auyatil hijaz daga cikin kwazazzabai na kasar makka na kasar hijaz wayamurru shimala makka yana wucewa ne ta arewa da makka ala masafati 22 kilan kwatankwacin wato kilomita 22 daga makka wayasubbu fil bahri junuba jidda min qura yana ainihin wato gangarawa ta kudu zuwa kogin jidda ne a alhamum wa bahra aljumum wa bahra da kuma ainihin wato kogin jumum da bahra almaalim al-athariya karanta tafin maalim al-athariya fi sunnati wasira wanda aka ambata a baya shafi na 250 kullun yana kokarin gaya mana yadda wuraren ne suke a yanzu da kuma abin da ke faruwa shikenan nazala fi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yada zango a wannan marrul zahran din kaman kilomita 20 da wani abu kafin shiga makka fa amara ashabahu fa auqadu 10 alas nara to anan ne manzo Allah ya fara bada strategy na commandant da yayi commandership na wannan yaki ma'ana aka hura 10 alas nara aka hura bakin wuta aka tada wuta guda 10,000 ka kwatanta a ce a zo wajen garin Zariya din nan ba irin yanzu kuma da ake da dogayen gine-gine ba filaye ne kawai galibi bukkoki ne da tanti da makamantansu a je a hura wuta guda 10,000 haka aka ce ko taya ko makamantansu cikin dare dole mutanen da suke cikin garin za su ga wannan abun kuma zai ruda su hankalin su zai tashi za su firgita da cewa kai wannan mutanen suna da yawa kwarai yawan su ya wuce yadda muke tsammani wato abin ne ya juya ra'asan ala aqbin kamar yadda kafirai suka gayyatsiya wai arna a ijigo suka taru a lokacin ainihin ahzab suka cika madina suka ruda mutanen madina shine abin da aka zo aka sake musu ma ashbahal laylati bil bariha shine aka zo aka musu anan tun daga nan manzo Allah ya sa khutta ne ta a tsorata su kar a zubar da jini su tsorata kawai su mika wuya domin ba so yake ai kashakashe ba ba so yake a lalata ma'alim na ainihin wato addini ko kuma gine-gine ko dukiyoyi ba daga nan suka fara tsorata shikenan cikin dare mutanen makka suka hango wuta hankalin su ya tashi tun daga nan wasu suka fara ainihin guduwa suka fara tunanin yanzu ina mafita manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yasa aka hura wannan wuta walam yablug quraishan masirahu quraishawa kamar da annabi ya addu'a ba su da labarin cewa sahabbai sun taho wahum mugtanimuna lima ya khafuna min ghazwihi iyahum mugtanimuna ko suna cikin bakin ciki saboda abinda suke jin tsoro na cewa annabi sallallahu alaihi wasallam zai kawo musu farmaki wa kharaja abu sufyana wa hakim ibn hizam wa badil ibn warqa yatahassasuna al akhbar sai waɗannan kafirai guda uku suka fito abu sufyana a lokacin yana kafiri hakim ibn hizam da badil ibn warqa suka fito yatahassasuna al akhbar suna nema su ji labari domin su ne jagororin kafirai a lokacin hatta balagu marar zahran har suka iso marar zahran inda sai annabi suke falamma ra'ul askara afza'u yayin da suka ga wannan riga sojoji sai hankalin su ya tashi fara'ahum nasun min haras rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fa adrakuhu da suka zo suna ladewa ne bayan duwatsu suna leƙawa suka gani suka ce wai sai ɗaya daga cikin su yake cewa bala'i ya zo makka khabat quraish wa khasirat yace quraishawa sun shiga cikin bala'i laqi balalna bi hadal jaysh babu yadda zamu yi wannan sojoji sai suka juya za su ranta a nakari to a cikin sojojin musulmai waɗanda suke kwance suna bacci da waɗanda suke ta qiyamul layli da masu salati da sauransu suna nan suna waɗanda abubuwa akwai kuma waɗanda suke kewayawa suna ainihin wato gadi wannan masu gadi suka ga su sai suka bi su suka kamo su fa akhaduhum aka zo da su fa atau bihim rasulullahi sallallahu alaihi wasallam suka zo da su gun annabi sallallahu alaihi wasallam fa aslama abu sufyan nan take shi sai ya hakura da kafirci ya ga cewa lokaci yayi na shiga musulunci falamma sara qala lil abbas da ya fito sai ya ce wa annabi ya ce ma abbas ihbis abu sufyan inda khatamil jabal ka tara abu sufyan ku ta labari gari ya waye yanzu sojoji za su kara gaba
ka tare shi a kan tsororuwar dutse hatta yanzura ilal muslimina dan ya ga yawan musulmai ma'ana didda ya musulunta yanzu zai koma cikin makka manzo Allah yana son mutanen makka su samu labari daga bakin Abu Sufyan suna gazgata shi yawan wannan sojojin su ƙara jin tsoro duka yana cikin wannan yana cikin strategy na yaki wanda na ga mana a farko cewa har turawa sun yaba wa ƙwarewa Annabi sallallahu alaihi wasallam game da irin waɗannan abubuwa da ko da sai suka fara tunanin to wai Muhammadu ko dai a jahiliya yana cikin gwarazan sojoji ne aka bincika tarihi san babu ruwan shi da waɗannan balawai da aka danga a jahiliya wannan wahayi ne daga Allah duk abin da manzo Allah yake wannan wato wahayi ne wato wannan wato strategiya ce ilahiya ka'idoji ne na yaki da hikimomi waɗanda Allah ne da kanshi yake manzo Allah wahayin cewa ayi kaza ga yadda ya kamata ayi ina fata mun gane wannan shikenan kamar yadda Ibn Kathir ya kawo kissan da tsayinta Abu Sufyan sai suka zauna shi da Al-Abbas akan wannan dutse suna tafira sojojin musa ne kuma suna ta wucewa tawaga tawaga kowane da tutar su an suka wuce yace ma Abu Sufyan yace ma Abbas waɗannan fa yace waɗannan kabila kaza ke to ni na ruwana da su yace waɗannan fa yace kabila kaza yace kai ba su nake nema ba har waɗanda suka zo yace waɗannan fa yace waɗannan Bakar ibn Wail ke ne yace waɗannan su suka ja mana wannan yaki musulmin cikin su ke ne yace waɗannan mashu'umai ne waɗannan fa yace waɗannan Khuza'a yace kaga akan wanda za a kashe mutanen mu sai har zuwa lokacin da asalin wato babbar rundunar katibatul muhajirin wal ansar wanda manzon Allah yake ciki ta zo wucewa yace mishi Abbas waɗannan fa yace ha'ula'i humul muhajirin wal ansar sai yace wailul lil arab kai laraba sun shiga uku laqad azuma mulku ibn akhika yace wallahi mulkin dan gidan dan uwanka nan fa ya azama ba wai mulki annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam an sabon musulunta ne dole sai an dinga hakuri da kalmomin shi yace lalle mulkin dan gidan kanin kadan nan wallahi ya azama shi ne nan jama'a to nan da na Abu Sufyan fa ya ruga da gudu a sukwane zaka zo ka ji sai Abbas yace ya manzan Allah Abu Sufyan mutum ne mai san alfahari mutum ne mai san girma babban mutum ne ka mishi wani abu da zai ji cewa eh lalle ka girmama shi shine manzon Allah yace to duk wanda ya shiga gidan shi gida Abu Sufyan to ya ji tudun mun tsira to da yaji wannan sai ya ji dadi ya sukwanu doki a guje ya shiga cikin garin Makka yayi kururuwa kowa ya tare yace ya jama'a ga Muhammad nan da sojojin da laqi balalakum biha babu yadda za ku iya da ita wannan runduna ta fi ƙarfinku al'amari ya ƙure muku ya ku mutanen Makka amma ga mafita Muhammad ya ce duk wanda ya shiga gidana ya zauna lafiya sai dai fara ambata wannan kalma kafin ya faɗi sauran ka'idojin cewa wanda ya kulle gidan shi shima kar a bude wanda ya buya kasan gidan matan shi a kyale shi wanda ya je makale a cikin Ka'aba a kyale shi amma sai dai ya fara da cewa man dakhala baiti fa huwa amin saboda ya ji dadin wannan kalma to yana daga cikin fiqhun da zamu ji anan gaba cewa idan aka zo aka samu mutane a ba masu girman su girma khiyarukum fil jahiliya khiyarukum fil islam idan ka je cikin wasu al'umma ko wasu mutane ko da kana da wani matsala tsakaninka da su to mutanen da ake da gani da mutunci a cikin su ka ci gaba da fawwala musu wannan mutuncin masu martaban cikin su honorable honorable ko alhazan birni akramakallahu malan alramma mai almajirai duk wani mutun kai ne ustazu ko mai wa'azi ko wani babban malami ka je wani kauye sai ka samu dan tukurkurin malami karatun shi anan bai kai ran islamiya ba amma kuma a san shi ne babban malamin duka garin daka sai kafin ka je ka falasu ka tawazi sai ka je majalisin shi kuma karantar shi ka je cikin girmamawa ka gaishe shi ka ce algatu malam mun zo ne a mana adda mun zo ne a sa mana albarka to sai ya ji dadi duk mutanen da suke wurin sai su ce ai yaye da malamin mu ma malami ne shikenan to in wannan malamin ya goye bayan wa'azinka shikenan kowa zai ji wa'azinka amma yana cewa yahudi ne kai babu wanda zai ji Allah ya ji kan mala albani da rahama Allah ya sa ya huta wannan sa daga cikin hikimomin shi wadanda yake aiki da su duk inda aka ji inda aka je za a yi wa'azi ko karantarwa ko ziyara za ka ga baya fita garin sai ya duba su waye malamai masana wadanda ake ganin su da wujo a cikin al'umma sai ya bi ɗaya bayan ɗaya ya gaishe su mun sha zuwa irin wannan ziyarta zartan da shi Allah ya gafarta mishi shi da Abdullahi da Umma Abdul Barri to wannan yana daga cikin fiqhun da ainihin ne saurin fitarwa anan zamu zo kan shi nan gaba shikenan wannan magana tana nan a cikin Sahih Bukhari a cikin ainihin Fathul Bari mujalladin 8 shafi na 700 da ainihin wato 5 alamba hadisi na 4280 waqad kana al-Abbas radiyallahu anhu qala lir-rasul sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah inna Abu Sufyan rajulun yuhibbu hadha al-fakhra
faj'alahu shay'an. Yace ya manzon Allah, inji Abbas, wannan Abu Sufyan da kake ganin shi mutum ne mai son girma, to ka bashi wani abu da zai ga cewa an girma mashi. Qala na'am, manzon Allah yace to shikenan, man da khala dara Abi Sufyana fa huwa aminu, wanda da ya shiga gidan Abu Sufyana to ya amuntu. Wa man aglaqa alayhi babahu, wanda ya kulle kofar gidan shi fa huwa aminu, shi ma ya amuntu. Wa man da khala almasjida fa huwa aminu, wanda ma ya shiga masallacin ainihin wato Ka'aba, shi ma ya amuntu. Wannan maganganu duka ka duba Ibn Kathir a cikin Al-Bidaya wa Nihaya mujalladi na 4 shafi na 290. Wa ba'atha Rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama Az-Zubair ibn al-Awwam, sai manzo Allah ya aika da Zubairu dan Awwam, yace ainihin wannan babban komanda alal muhajirina, shine komandar rundunar muhajirai, wa khailihim, da mahayansu. Wa amarahu an yadkhula min kada, manzo Allah yace ya shigo Makka ta kada, sunan wata kofa ce. Wato abin da ya musu, wannan shi ma daga cikin wato dabaran yakin, an shigo Makka ta kowace kusurwa, gabas da yamma, kudu da arewa, ta yanda in ma har yanzu mutanen Makka suna nufin dole sai sun kai Farmaki, to za su rasa, za su kai Farmaki, al'amarin su zai zama cikin wato rudani, ina za su fuskanta. Sojoji ne sun shigo musulmin kulle fijaji Makka ta kowace lunguna, ta wani kowace lunguna. Hakan ko ya faru, aka shigo dukkan kasan Makka ta wuri ɗaya ne kawai, aka dan samu turjiya daga su Ikrimatu wanda suka je suka ainihin tare rundunar da wannan ke jagorancin ta wato Khalid dan Walid, amma sauran ba duka ba su samu wata mukawama ba daga mutanen anguwan da suka shigo din. Wa min a'la Makka, cewa ya shigo ta sama, ta sama ta ainihin tuddai kenan. Wa amarahu an yagriza rahilatahu bil hajun, yace kuma in yazo ya kafa ainihin rayatahu, ya kafa tutarsa a wani waje da ake cewa al hajun, wani waje ne da aka ce yana kusa da mahautar garin Makka. Wala yabrahu hatta yati, kar ya ainihin canza daga wannan wuri har sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya riske shi. Ma'ana manzo Allah yace ya rarraba wato wurare kenan, strategic wurare, cewa runduna kaza ku bi ta wuri kaza, ku shiga garin Makka ta wuri kaza, sannan ku tsaya a wuri kaza, runduna kaza ku shiga wuri kaza, ku tsaya a wuri kaza. Kaga shine ahlul Makka adara bi sha'abiha, da dan gari kan ci gari kenan ko, domin manzo Allah wa walidin wa ma walad hafifin Makka ne, ya san lungunan Makka, ya san ina ne ya kamata a tsaya, ina ne ya kamata a bi, duk sai musu wadannan bayani. Nan baya bukatan shawara ta wani consultant masanin geography, bai bukata haka. Shikenan wa ba'atha Khalid ibn al-Walid, sai ya aika da Saifullah al-Maslul, Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu, fi qaba'il Quda'a wa Sulaym, shine jagoran sojoji na rundunar Quda'atu da Sulaym, wa ghayrihim da wasunsu. Wa amarahu an yadkhula Makka min asfaliha, shi kuma ya shigo Makka ta ainihin kasa kenan. Wa an yagriza rayatahu inda adnal buyut, shi kuma ya kafa tutarsa wuri mafi kusa da gidaje, sai ya wuce dukkanin gonaki da makabartu da filaye waɗanda ba a gama yayyankawa ba, inda anguwannin mutane suke, al-ahya as-sakaniya, residential area, sai ya zo gab da su, so sai ya kafa tutar shi. Wannan kuma hikima shine, ana lekuwa da gidaje sai a ga sojoji, sai kowa ya koma. Wadancan kuma za su tsaya ne a inda wanda ya je waje farauta, ko ya tafi gona gewaya, ko ya tafi bayan gari, yana lekuwa shi ma sai ga sojoji, sai shi ma sai tsorata, ta ko ina ga sojoji na. Ina ba ta mun fahimci wannan. Shikenan waɗannan duk suka je suka tsaya inda aka tsaye da su. Wa ba'asa Sa'ad ibn Ubada fi katibatil Ansar, su kuma rundunar Lansarawa, mutanen garin Madina, mutanen alheri, su kuma komandansu shine Sa'ad dan Ubada, fi maqdamati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallama, shine yake gaba da Annabi, gaba ga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Wa amarahum al yakuffu aydihum, cewa su rike hannayensu, wa alla yuqatilu illa man qatalahu, kar su taba kowa sai wanda ya kai musu Farmaki. Su kawai za su zama ne kamar mutane masu shiga gari, ba ruwan su da kowa, sai in wani ya kawo musu Farmaki. Wannan ma yana cikin ainihin wato littafin Fathul Bari na Ibn Hajar, a cikin ainihin wato a cikin Al-Qasalani ko lamba ta biyu ko Al-Qasalani Al-Mawahibul Ladunniya, a cikin mujalladi na 1 shafi na 570. Shikenan wa dakhala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yawmal fathi wa zaqnuhu ala rahilatihi mutakhashi'a, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo garin Makka ranan fathu Makka, zaqan shine nan haba kenan ko, yana manne a jikin siddin abun hawansa, ya dukar da kanshi haka, mutakhashi'an, yana mai kankan da kai ga Allah, tawadu'an lillahi, yana mai tawalu ga Allah subhanahu wata'ala, ma'ana yana maida al'amarin wannan daraja da ya samu zuwa ga Allah gaba dayanta, baya jin cewa isashi ce ko rundunar shi ce ko shirin shi ne, tunda shine mutumin da shekaru 10 da suka wuce ko makamancin su baya shekara 8 a boye bagarin nan cikin duhun dare, kuma aka bi sawun shi ana neman shi a halaka shi, Allah ya tsare shi da ƙyar ya samu ya kai labari, sannan ba su kyale ba, suka biyo da makirci suka taho yaki ba so ɗaya ba so biyu ba, suna neman rayuwar shi, a da yau shawara da wani wanda zai ce to ya taho shi zai kashe musu Muhammadu, duk a zo a huta a hado baki da kafirai iri daban-daban wanda ma kafircin nasu ba iri ɗaya bane, a ce bari a kashe shi duk a huta, duk aka yi ta mishi wannan abu, sannan yau gashi ya shigo cikin izza kowa na gudu ya buya, ya san cewa lalle wannan ɗaukaka daga Allah ce, to haka yake kamata duk wani abu da ka samu a duniya ka maida shi ga Allah, ka san cewa Allah ne yake bayarwa ɗaukaka ta sarauta ko ilimi ko ainihin wato dukiya ko makamancin su. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana mai tawalu'u lillahi subhanahu wata'ala, yatlul qur'ana al-karima, yana karanta ayoyin al-qur'ani mai girma, wa huwa ala naqatihi, yana kan raqumarsa, yaqra'u suratal fath, yana karanta inna fatahna laka fatham mubina, yaghfira laka Allahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhara, wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran. To shine wannan din nasran aziza din kenan, yana ta karanta sura, yana kaiwa yana kawowa, ya karanta ya karanta ya maimaita. Allah yana mishi alƙawari cewa mun maka budi budi mai girma, inna fatahna laka fatham mubina, budi mabayyani mun maka haka ne, da ya gafira laka Allahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhara, domin Allah ya maka gafara ya bi maka zinubanka waɗanda suka rigaya da waɗanda su zo daga baya, da ya gafira laka ma taqaddama min zambika wa yutimma ni'matahu alayka, ko ya cika ni'imar wannan baiwa da ya maka ta annabta ta ƙarshen annabawa, yutimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima, ya daura ka kuma akan hanya madaidaiciya ta addini, wa yansuraka Allahu nasran aziza. Idan malam Umar, malam Umar namu malamin tafsirin wannan makaranta tamu, Allah ya kawo shi daidai wannan sura a jikaratun da ke ciki, dan mu ba malaman tafsiri bane ko mu malaman labarai ne tarihi muke, amma ayatai sura ce tazo a matsayin hujja insha Allah, in Allah ya kai mu dole lokacin sai abu malam Umar bashi, na dauka mishi wannan bashi, na san zai yi bayani dalla dalla game da fiqhun da ke ciki, asbabun nuzul da sauran ainihin wato hikimomin da ke ciki. Mutanen da ke bin tafsirin dai suna jin irin yadda yake watsi da ruwan ilimi ko, Allah ya kare shi. Shikenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya shiga garin Makka yana wannan ainihin wato tamassuli da waɗannan ayoyi, mala ya ce a duba sahih al-Bukhari al-matbu'u ma al-fath, wanda aka buga shi tare da Fathul Bari a cikin mujallali tare na Fathul Bari din a cikin aya a sura lamba ta shafi na 92, kitabu fada'ilul qur'an babi na 66, babu tarji'i, babun da ke nuna ainihin hukuncin karanta aya ana maimaitawa, domin abinda annabin ya dinga yi kenan anan a karanta aya a maimaita a maimaita, a hadisi lamba ta 2547 da kuma Muslim a kitabu salatul musafirina babu zikir qira'atin nabi sallallahu alaihi wa sallama a mujalladi na 1 shafi na 500 da ainihin wato 47, wannan kuma sai abu malam mai shago bashi kenan ko, na'am, da shi da malam ainihin wato Dauda, Allah ya kare su gaba daya. Alamba hadisi na 794, wa madha Khalid ibn al-Walid, to bamu gushe bare muna jin ahdath abubuwan da suka faru na wannan kissa ta fito Makka. Shikenan Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu ya ci gaba da tafiya da sojojin shi, wa dakhala makkata min asfaliha, ya shiga Makka ta ainihin kasa din da Annabi ya bashi umarni, wa qad tajamma'a banu Bakrin wa banu al-Harith ibn Abd Manaf wa nasun min Hudhailin wa min al-ahadith alladhina istanfarat bihim Quraysh fa qatalu Khalidan fa qatalahum fanhazam. Shikenan da ya shiga sai ga wasu kabilu daga cikin Banu Bakar da Banu al-Harith ibn Abd Manaf da wasu mutane min Hudhail daga kabilar Hudhail da kuma min al-ahadish da kuma Habashawa bakaken fata daga cikin bayi da sauransu, allazina stanfarat bihim Quraysh, wanda Qurayshawa suka gaito su cewa su zo shi su wannan yakin sai ga su kawai sun tara kofa sun ce wallahi ba za a shiga ba commander su shine Ikrimah dan Abi Jahl wanda kuma abun mamaki Ikrimah din nan da shi da Khalid ibn al-Walid abokai ne tare suka yi daba da tauri tare suka yi biyakin da suka yi na kafirci da duk shaye-shayen da suka yi a Makka tare suka yi amma sai Allah ya azurta shi Khalid ya musulunta kafin shi sai yazo gashi kowa ya san kowa karta sankar amma yakin da aka yi ba a wani juma ba nan da nan Khalid ibn al-Walid suka wargaza waɗannan ƴan karamar runduna ta ainihin wato ƴan cewa kada dai ayi ba ai komai ba irin kada dai a kyare din nan ne ba irin a ce kawai an shigo aka lafiya lau ba tare da sun yi muqawama ba ko yaya irin su ne irin kaga ko ina ana samun wani masu zafin ka cewa kar ai shiru kawai a ce mutun ne an zo garin su an yi wa'azi na sunna an yi fata-fata da bid'a sai ga wani dan magezan wani shehi yana ganin in ya bari aka fita garin nan bai magana ba to an tuce su gaba daya ko da bai da hujjar da zai iya kara magana sai ya dauko wani dan kundin shi ya taho yana rawar jiki hannun shi na kyarma yazo kuma a kara ainihin wato wargaza al'amuran su duka wani ma sai ga yafi tsari a wannan sha'irin wajen to irin su ne waɗanda kaddai a kyale babu muqawama kada a dan dai struggle ko yaya to shikenan Khalid ibn Walid nan take ya wargaza su ya shiga garin Makka bai tsaya ba sai a inda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi ya tsaya wato adna al-buyut wuri mafi kusa da gidaje wa qadistasna ar-rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam min al-amani al-am mun ji cewa manzo Allah ya bada aman ya bada aminci cewa kowa a kyale shi in dai yayi kaza bai kawo farmaki ba ya gudu ya buya ya shiga ɗakin matar shi ya shiga Ka'aba ko ya zo gidan sa ina ainihin wato Abu Sufyana radiyallahu anhu to waɗannan mutane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya istisna'i yace banda wani da wani allazi a'lanahu lin-nasi wannan aman din da ya bayyana ga mutane ya istisna'in arba'atar rijali mutane hudu wa mura'ataini da kuma mata guda biyu ga sunan su na za a ambata waɗannan haifu ahdara dima'ahu waɗannan manzo Allah ya ce jinin su ya halatta walau kanu muta'alliqina bi astaril ka'aba yace ko da an same su makale da ainihin wato labulan na Ka'aba kara kyale su wahum Ikrimah ibn Abi Jahl akwai Ikrimah dan Abi Jahl wa Abdullah ibn Khatal da ibn Khatal wa Muqais ibn Sibaba da Muqais ibn Sibaba da Abdullah ibn Abi Sarh da Abdullah ibn Abi Sarh to waɗannan daga cikin su mala yace da kuma mata guda biyu waɗanda bayi ne zamu zo mu ji sai yace wa qad qutila ibn Khatal ibn Khatal dai an kashe shi wa huwa muta'alliqun bi asaril Ka'aba alhalin yana makale da Ka'aba shi ma wancan Muqais ibn Sibaba an kashe shi wani sahabi mai suna Numaila ibn Abdullah shine ya kashe shi sannan baya ga waɗannan mutanen ya tabbata wa asiri waya akwai wasu mutane guda biyu su ma wanda suka shiga cikin wannan tawaga da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ka a kyale su akwai Al-Haris ibn Nufail wanda Ali ibn Abi Talib shine ya kashe shi akwai wani mai suna Habbaru ibn al-Aswad da Habbaru ibn al-Aswad da Abdullahi dan Abi Sarh da Ikrimah dan Abi Jahl waɗannan guda ukun sun tsira da rayuwarsu sun gudu kuma sun dawo sun musulunta zamu ji bayani akan su Ikrimah dan Abi Jahl ya gudu tun daga inda aka wargaza su din can ya gudu kawai sai ya kama hanyar Jidda idan ya shiga bakin ruwa kawai ya gudu to bayan an gama komai matar shi ta je gun Annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce manzo Allah ka ba wani aminci mana ni zan zo da shi mata fa ta bi shi jarinta manzo Allah ya ce ki zo da shi na ba shi aminci nan da nan ta bi shi tun ta hau ainihin abun hawa ta bi shi ta je ta same shi a tashar jirgiruwa ta ce kai wani irin matsiyaci ne kai duk mutane sun anshi gaskiya kowa ya bi kai kana nan wai ka makale a kafirci amfani mai zaka ce duk danginka sun shiga wannan abu na alheri yace ke ma ki musulunci ta tun yaushe sun tsaya ne alheri ya zo har gida ni ma na kibi ta Allah ta so mu je ta dawo da shi yana jin tsoro yana jin kunya shi yana ganin kanshi jarumi yazo dai haka nan dai ya musulunta amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kada wanda ya zagi uban shi a gaban shi kar ku dinga tuna mai da cewa uban shi shine babban shugaban kafirci Abu Jahl kenan baya musulunta kuma ya zama babban komanda na musulunci a cikin yaƙi-yaƙi Abdullahi dan Abi Sarh yaje ya buya bayan ya buya to manzo Allah yayi kamar kwana 18 ko 20 a cikin Makka yana ta tsare-tsaren gudanarwa da ruguza ainihin wato kafirci da yin sulhu na matsaloli da sauransu to a daidai lokacin Abdullahi dan Abi Sarh hadisi na cikin Sahih Bukhari sai Usman dama dan uwan shi ne cousin din shi yazo da shi gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya manzo Allah ga wane yazo ka yafi mishi zai musulunta manzo Allah ya daga ido kallon shi ya sadda kai kasa aka sake cewa ya manzo Allah ga wane yazo ka yafi mishi zai musulunta manzo Allah haka ya kaso aso uku sai manzo Allah ya anshi musulunci shi bayan ya bawo sai manzo Allah yake cewa sabai ku yanzu ba ku gane abin da nake nufi ba ina ta kallon shi haka wani bai tashi ya sare min kanshi ba to wallahi manzo Allah ba mu gane ba ha wani yake cewa ai manzo Allah da sai ka dan kyafta mana lalla yace ai annabi baya yin ha'inci sallallahu alaihi wa sallama to da kai samu ya musulunta shi ma wa hasuna islamuhu to duk wannan sa da gaske wadanda aka yi ma wannan rangwame shikenan a wa qutila muqayyis fi makkata aka kashe muqayyis a makka wa ikhtafa ikrimatu wa ibnu abi sarh da ikrimatu da ibnu abi sarh suka buya hatta daminal amana mira rasul sallallahu alaihi wasallama har suka zama sun samu aminci daga annabi sallallahu alaihi wasallama fajaa muslimaini suka zo suka musulunta ka duba wannan kissa a cikin sunan nasa'i al matbu ma sharhi as-sayti a cikin juz'i na 7 shafi na 105 zuwa 106 da abu dauda a cikin sunan abi dauda kenan wa sahul albani al imam muhammad nasiruddin albani ya inganta wannan kissa a cikin sahih sunan abi dauda a lamba ainihin hadisi na na ainihin wato juz'i na 2 shafi na 510 lamba hadisi na 2334 shine mala yake cewa wal mar'atani matan ku guda biyu kuma fartana wa sarra jariyatani libn khatlin wanda sunan su fartana da kuma sarra waɗannan guda biyu mata ba bayi ne na ibna abi khatl din can ibnu khatlin waɗanda sun kasance su ne suke yin gada suna waka suna zagin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna cin mutuncin musulunci da sahabbai a cikin waka shi ibnu khatlin din ya taɓa musulunta ne ya yarda daga cikin su kuma akwai wanda kamar Abdullahi ibnu Abi Sarin shi ma ya musulunta ne ya yarda shi kuma Muqais ibnu Sababa ya musulunta ne shi ma ya yarda ya kashe wani sahabi mutumin garin Madina ya gudu ya dawo makka ya ci gaba da tona asirin musulmai haka da ga abubuwa suka yi waɗanda ya bayyana cewa lalle suna da muguwar gaba da kiyayya kuma duk da wancan amincin da aka ba kowa manzo Allah ya ga rashin dacewa su a basu saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana da ainihin wato kokarin lura da abubuwa yin su abin da ya dace da lokacin da ya dace wato baya wasa da abin da ya shafi kare jini da dukiya da alfarmar musulmai saboda waɗannan dukan sun taɓa waɗannan alfarmomin shi yasa ba za su shiga cikin wancan amincin da ainihin aka ba kowa ba shikenan aka fa zama cikin makka an riga an buɗe makka kenan kowa fa tashi ta same shi sahabbai ne ko ta ko ina sama da mutum 10,000 sun cika garin makka kuma kwatanta makka irin wancan zamani fiye da shekara 2000 ba inda take yanzu bane dan gari ne kankani wanda malaman tarihi ma suna cewa iya garin makka shine ƙwaryen inda masallacin Ka'aba yake su wa ana duk waɗannan gine-ginen da ke baya waɗannan otal-otal ɗin da anguwannin nan da waɗannan nafak-nafak ɗin waɗannan a me sunan su tunnel ɗin nan duka lokacin da zuzzuka ne babu garuruwa a wajen kwatanta koda garin Zariya ne za ka kwatanta shekaru ma 50 baya nan kai ko shekaru 20 ma da muke raye nan baya za ka ga bai kai girma haka ba wasu wuraren yanzu ko nan anguwar da muke zaune ɗin yanzu gaskiya dai out duka daji to ka kwatanta gari kankani yanzu a ce misali kai ko da ma ba kankani ba yanzu kamar ce tudun wada kawai na Zariya matsayin anguwa a ce mutum 10,000 sun shigo ta dole sai an samu cunkoso a wajen su da ababan hawan su kuma jarumai sojoji da makaman su sannan ku go mutanen garin ba ku kai yawan haka ba kuma dama kura kun ga tsorata kuma sun fi ku gaskiya sun fi ku shiri da aka kowa sai ta kanshi wasu suka shiga masallaci wasu suka je gida Abu Sufyan din suka buya wasu suka kama hanyar barin gari wasu suka hau kan duwatsu haka dai ko ina dai idan musulmai ne kawai ko ta ko ina ake ganin su cikin aminci da daukaka da izza wa rukizat rayatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bil hajun inda masjidil fati kuma in kun tana cewa waɗancan sojoji na ainihin wato a muhajirun ko manzo Allah ya ce ma komandan su Zubair cewa ya jira shi a hajun cewa kar ya bar wajen hatta ya akiyahu har sai annabin ya riske shi a wajen to sai manzo Allah ya je riske su a nan wajen domin su ne asalin tawagashi su ne irin shi a cikin tawagogin muhajiri ne shi su ma muhajirai ne sai ya je riske su a wajen a wurin da ake cewa Masjidul Fatih thumma nahada rasulullahi sallallahu alaihi wasallama to daga nan fa sai manzon Allah shi da wal muhajiruna wal ansar shi da muhajirai da ansarawa daga nan sai suka ainihin wato ƙara gaba khalfa khalfahu bai wal muhajirun wal ansar baina yadayhi wa khalfahu wa hawlahu muhajirai da ansarawa suna gaba gare shi wasu na gefe wasu na baya ta ko ina runduna ce an kare shi hatta dakhala al masjida haka manzon Allah ya tafi har ya shiga masallacin Ka'aba fa aqbala ila al hajar al aswad yaje gun ainihin al hajar al aswadi fastalamahu yaje ya taba shi kun matsafa bil baiti yaje ya dawafi ga dakin Allah wa fi yadihi qaws yana rike da ainihin baka wa haural baiti wa alaihi 360 sanama a cikin dakin Ka'aba da gefen dakin Ka'aba akwai gunki guda 660 kwatankwacin yawan kwanakin shekara kenan ko 360 faja'ala yata'anuha bil qaws manzo Allah ya dinga tunguyin sa haka yana tungurin su da ainihin wato wannan baka suna faduwa huwa yaquli yana cewa waye quli yana cewa jaa alhaqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa gaskiya ta zo ƙarya ta wargaje dama ƙarya mai wargajewa ce yana ƙara karanta jaa alhaqqu kuma yabdul batil wa ma yu'id gaskiya ta zo ƙarya ba ta ƙara bayyana ba ba za a ƙara ganin ta ba wal asnamu tatasaqatu ala wujuhiha kuma kana sa ta faduwa akan fuskokin su duk wanda annabi tunkuye shi haka da wannan kausi sai ya fadi sai ya jawo wannan ya yadda shi abinda ake ganin bai taba yuwa ba sai gashi yana yuwa wannan gumaka da aka yi shekara da shekaru ana bauta musu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi dawafi wannan ba dawafin umara bane mu kiyaye dawafi ne na mutumin da zaran ka shiga makka ko da ba umara ka je yi ba na daga cikin mustahabi ka fara zuwa Ka'aba ka je kai dawafi sannan sai ka je ka ci gaba da harkarka ma'ana ce kai dalibi ne ko dan kasuwa ko ka je check up na asibiti irin da mutanen ba suke ba yanzu a makka da ka shiga garin makka kana zuwa abu na farko da ka je Ka'aba sai ka je kai dawafi ko da baka shiga da ihrami ba zaka je kai dawafi ka ainihin kewaye dakin Allah kai addu'a da sauransu wannan yace ka duba wannan aya ce daga cikin suratul saba'i ko wancan kuma daga cikin suratul isra'i wannan kuma magana akan cewa wal asnamu tatasaqatu ala wujuhiha mala yace ka duba an ibn al-qayyim a cikin zadul ma'ad a juz'i na 3 shafi na 400 da ainihin wato 6 shikenan fum matafa bil baiti sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ainihin ya tawafi ga dakin Allah ala rahilatihi akan abun hawansa fum mad'a bi usmana ibn talhata radiyallahu anhu ya kuma sa aka kira wani sahabi mai suna usmanu dan talha wanda yake shine custodian na mukullan dakin Ka'aba mutanen gidan su ne ke rike da mukullan ina ganin bari mu tsaya a nan jama'a so lokaci ya kure kuma wannan akwai gaba mai dan wato bayani haka masu yawa kan mu dauko kuma su zama sun ainihin wato kintsare sai mu tashi a nan da yake sun matsafa bil baiti insha Allah muna faɗa wannan magana muke cewa abinda muka faɗa daidai ya Allah subhanahu wataala muna roƙonka ya Allah ka amsa mana abinda yake daidai Allah ka sa mana ikhlasi a cikin abubuwan da muke Allah ka ba mu ladan saurare da ladan aikatawa ya Allah abubuwan da suka zama kuskure ko tuntuban harshe ya Allah ka gafarta mana Allah ka ainihin wato kauda kai daga gare su muna addu'a ta musamman gaban malamin mu muassisu darul hadith salafiyya wa sheikhuha al-sheikh Muhammad al-Awwal Adam al-Albani ya Allah ka gafarta mishi Allah ka ji kanshi da rahama Allah ka sa shi a cikin lissafin shahidai Allah ka riskar da rahamarka a cikin kabarin sa ya Allah ka dauka darajar shi shi da dan shi Abdullahi da matar shi Umma Abdul Barri Allah ka an shahada su ya Allah abinda suka bari a baya na karantawa da iyalai da ainihin dangi da ainihin wato ayyuka na addini Allah ka daura su Allah ka mai su Allah ka zama gaba gare su ya Allah ka sa wannan da'awa ta salafiya da wannan makaranta ta daukaka ta kai wurin da mala albani bai taba zaman da ta kai ba bi rahmatika ya arhamar rahimin wannan bangare namu na arcin Najeriya da yake fuskantar al'amura na ainihin wato zalunci da galabaitar mu da akai Allah ka fita da mu daga wannan kunci Allah ka fita da mu daga kuncin da muka samu kanmu na siyasa da tattali da addini zamantakewa ya Allah mutum wanda mutanen da suke nufin mu da sharri a wannan al'amura na rayuwa Allah ka musta makircin su, Allah ka warware makircin su, Allah ka dauka musulunci akan kafirci, Allah ka gyara mana kasar mu, ya Allah ka fitar da mu daga wannan jarabawa da kai mana sakamakon laifukan mu da ainihin wato bacin ayyukan mu. Allah muna tawassuli da sunayenka kyawawa, ya Allah ka amsa waɗannan addu'o'i. Ina faɗa wannan magana nake cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Wassalamu alaikum.